This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfila Hashim Kumel tare da Muhammad Hafiz Babal da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana, 25 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hafiz da kanin labarai.
Jami'an leken asirin chozen Ukraine sun sanar a ranar Alhamis cewa an turo wani sashi na rundunar sojan Korea ta Arewa zuwa yankin kusur da ke kan iyakar Rasha. A Zambia masu suka suna zargin shugaba Hakainde Hichilema da yin katsalandan bayan da ya kori wasu alkalan kotun tsarin mulkin kasar guda uku kan wani hukunci da aka yanke a shekara ta 2016. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya shaida shugabannin kasashen BRICS a ranar Alhamis cewa yankin gabas ta tsakiya na gab da shiga yakin basasa bayan da aka samu tashin hankali tsakanin Isra'ila da Iran.
Kanan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a yi cewa shugaba Tinubu ya rage kashe makudan kuɗi a harkokin gudanar da gwamnati. Lamarin da ya sa wasu 'yan Najeriya ke yabawa tare da ba da shawarar.
Idan za ka yi abu ka nuna misali daga wurinka, fadar shugaban kasa kuɗin da ake ciyar da baki, sa masa kaya da sauransu a da iyalansa da komai a rage.
Haka kuma za a ji cewa wasu gamayyar kamfanoni masu zaman kansu sun koka kan rashin samun wutar lantarki a Najeriya. Lamarin da ya sa kamfanin samar da wutar ke cewa
da farko dai muna ba al'umma hakuri kan irin karancin wuta da an kadan samu a kwanakin nan. Wannan ya samu asali ne da irin daukewar wutar da anka samu ta kasa baki daya.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahotannin. Sannan kuma na tafi da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikare shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasiha Juma'a da zamu ji daga malamai. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar. Jami'an leken asirin chozen Ukraine sun sanar a ranar Alhamis cewa an turo wani sashi na rundunar sojan Korea ta Arewa zuwa yankin Kursk da ke kan iyakar Rasha. Yankin Kursk ya kasance wurin wani babban farmaki na Ukraine a wannan lokacin bazara. Rukunin farko na sojoji daga DPRK waɗanda aka horar da su a filin horo na gabashin Rasha sun riga sun isa yankin da ake fama da yakin Rasha da Ukraine. Takamaimai a ranar 23 ga watan Oktoban 2024 an gansu a yankin Kursk kamar yadda hukumar leken asiri ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar. Jamhuriyar Koriya ta Arewa ko DPRK shine sunan Koriya ta Arewa hukumance. Hukumar leken asirin ta ce kusan sojojin Koriya ta Arewa 12 da suka hada da jami'ai 500 da janar-janar guda uku ne ake horar da su a sansanonin Rasha guda biyar. A Zambia masu suka suna zargin shugaba Hakainde Hichilema da yin katsalandan bayan da ya kori wasu alkalan kotun tsarin mulkin kasar guda uku kan wani hukunci da aka yanke a shekara ta 2016 wanda ke goyon bayan dan adawar siyasa. Wakilai biyu Katie Short ta rawaito cewa shawarar da shugaban ya yanke mai cike da cece kuce ta dasa alamomin tambaya game da yancin bangaren shari'a na kasar. Shugaba Hakainde Hichilema ya kora alkalan a wannan makon bisa shawarar hukumar shari'a da ta kafa ka'idojin da'a ga alkalan. Hichilema ya zargi alkalan da aikata rashin da'a kan hukuncin da suka yanke a lokacin da yake jagoran 'yan adawa a shekarar 2016. A wancan lokacin Hichilema ya tsaya takarar shugaban kasa amma ya sha kai a hannun abokin hamayyarsa Edgar Lungu. Hichilema ya ki amincewa da sakamakon amma alkalan da yake magana a kansu Mugini Mulanga, Palam Musanda da Ani Sitali sun yi watsi da kalubalantar shari'ar. Alkalan da aka kora yanzu sun kuma fitar da hukuncin baiwa Lungu damar sake tsayawa takara a shekarar 2021. Duk da cewa ya taɓa rike mukamin shugaban kasar har sau biyu, sai dai an iyakance cewa shugabannin Zambia za su iya yin wa'adin mulki sau biyu na shekaru biyar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya shaida shugabannin kasashen BRICS a ranar Alhamis cewa yankin gabas ta tsakiya na gab da shiga yakin basasa bayan da aka samu tashin hankali tsakanin Isra'ila da Iran. Kodayake shi ma shugaban na Kremlin ya fuskanci kiraye-kirayen kawo ƙarshen yakin Ukraine.
Я думаю, что на земле нет человека, у которого
Бабу вони махадуки адуран каса да бази ці зучер сатата куба іден якалі абин деякі паруа агаза мутин самада дубу арба інсу муту акасарин сумата дак анана ньяра таран на каса шам брикс ванда аяса махалата шугабан ні п'яда ашарин тасака ада шугабан касар чана Ши Джинпин да прайм міністан Індія Нарандра Моди да Тайіб Ердуан на Туркія sun nuna zurfin dangantaka da ke tsakanin Rasha fiye da kasashen yammacin duniya. An sadaukar da yawancin tattaunawa a taron da aka yi a birnin Kazan na Rasha ga yakin Ukraine da tashe-tashen hankula a gabas ta tsakiya, kodayake babu wani ainihin wata alamar wani abu da za a yi don kawo ƙarshen duk wani rikici.
Ina jima kaɗan Hafiz zai sake dawo da kamun labarai. Kafin nan, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarnin rage yawan jerin gwanon motoci da jami'an tsaro da ministoci da manyan jami'an gwamnati suke amfani da su a ƙasar domin rage facaka da kuɗin al'umma. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya haɗo mana.
Daukar wannan mataki ga dukkan alamu ya zama dole ga shugaba Bola Ahmed Tinubu bisa ga koke-koke da nuna damuwar da 'yan Najeriya a fannoni daban-daban suke yi. Cewa gwamnatinsa bata san ana talauci ba, amma kuma ta matsawa 'yan ƙasa da maganar haraji da matsin lamba cewa gwamnati tana fama da fatara da rashin kuɗaɗe, don haka wajibi ne ta ɗauki matakan da za su kawo gyara tattalin arziki, amma kuma suna kawo takura ga rayuwar al'ummar Najeriya. Babban jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnati Malam Abdulaziz Abdulaziz ya yi mun ƙarin haske dangane da dalilai da kuma muhimmancin da ya sanya shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yanke wannan shawara.
Shugaban ƙasa ya bada wasu umarni muhimmai guda biyu. Ya umarci rage adadin motoci da suke cikin konvoy na manyan jami'an gwamnati, duk da cewa da dama-dama ba su ci, akwai waɗanda suna kan kansu ba sa yin irin waɗannan dogayen jerin gwanon motoci, amma akwai waɗansu da suke shige makaɗi da rawa, wasu za a ga mota biyar fiye da haka, wanda shugaban ƙasa yanzu ya ba da umarni cewa duk inda za a yi kada a sake a ga wani jami'in gwamnati ko minista ne shi ko shugaban wata muhimmiyar ma'aikatar gwamnati da motoci fiye da uku. Sannan kuma jami'an tsaro ma wasu za ga mutum yana tafiya da jami'an tsaro da yawa. To shi ma wannan shugaban ƙasa ya ce kowaye kai ko minista ne kai, kada jami'an tsaro su wuce mutum biyar da za a bawa shi wannan masu riƙe da manyan mukamai na gwamnati. Ya zama na cewa akalla dai akwai 'yan sanda guda hudu da kuma jami'in tsaro na farin kaya mutum ɗaya.
Abdulaziz kenan jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya. A waje ɗaya, wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum kuma mai suka gwamnati akan yawan kashe kuɗaɗe ko tsadar mulki da rayuwa a Najeriya, Conrad Salihu Dantata, ya yi min tsokaci akan yadda 'yan Najeriya suka yaba da matakin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ɗauka, ko yana ba da shawarar akwai ƙarin matakan da ya kamata gwamnatin ta ɗauka domin ta rage kashe kuɗaɗe.
To, fiye da hakan, ita kanta fadar shugaban ƙasa, duk kayan da shugaban ƙasa zai sa, abincin da zai ci, kwanoni da komai gwamnati ke yi, aka ma sauran mukarabin da sauransu, to shi ma ya kamata idan za ka yi abu ka nuna misali daga wurinka. Fadar shugaban ƙasa kuɗin da ake ciyar da baki, sa masa kaya da sauransu, ata iyalansa da komai a rage. Kuma fiye da hakan, ana zarge-zargen cewa yawanci da matarsa da 'ya'yansa da mutane ana yawan amfani da jirgin gwamnati wanda ake kira presidential aircraft, wanda shi ma albazaranci ne.
Comrade Mahmud Salihu Dantata kenan mai sharikan al'amuran yau da kullum a tattaunawa da ni da shi a Abuja. Wannan mataki babu shakka idan aka fara aiwatar da shi 'yan ƙasa za su yaba, ko ba komai yawan jerin gwano na motoci masu yawan gaske da jami'an tsaro da ake ɗebowa suna tada al'umma hankali a sassa daban-daban, inda shugabanni ko manyan jami'an gwamnati ke zuwa mu'amala abun damuwa ne da kuma ceto al'umma daga takurawa ko musgunawa da waɗanda suka zaɓa ko ke wakilta su suke a cikin ƙasar. Ko wannan matakin zai kai ga 'yan majalisar ƙasa waɗanda su ma akwai masu irin wannan yawan motocin da jami'an tsaro, lokaci ne kawai zai iya tabbatarwa. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida da Umar Faruk Musa, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Mutane fiye da 10,000 ne a kasar Haiti suka rasa mazugunansu a cikin makon da ya gabata, yayin da wasu gungun 'yan daba da ke aiki a ciki da kewayen babban birnin kasar na Port-au-Prince ke kai har-har a yankuna da ba su da iko da su, a cewar alkalman hukumar kula da shige da fice ta Majalisar Dinkin Duniya a ranar Alhamis. Hukumar ta faɗa a farkon watan Satumba da ya gabata cewa sama da mutum 700,000 ne suka rasa mazugunansu a faɗin kasar wacce ke yankin Karibiya, wanda ya kusan ninka adadin watanni 6 da suka gabata. A cikin makon da ya gabata ne gungun 'yan dabar suka fara kai hare-hare a wasu garuruwa da ke wajen babban birnin kasar, inda akasarin birnin da kewaye ke karkashin ikon kungiyoyi masu dauke da makamai daban-daban da suka haɗe karkashin kawancen haɗin gwiwa da aka fi sani da Bib and Sam. Rikicin dai yana ƙara rura wutar yunwa a wasu sassan kasar, yayin da gungun 'yan dabar suka mamaye filin noma tare da toshe hanyoyin sufuri, yayin da aka tilasta mutane barin gidajensu. Dan takarar jam'iyya mai mulki Daniel Chapo ya lashe zaben shugaban kasar Mozambique da sama da kashi 70 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, a cewar sakamakon da hukumar zaben kasar ta Mozambique ta fitar a ranar Alhamis. Dan takara mai zaman kansa Binancio Mondlane ya zo na biyu a yawan ƙuri'un da aka kada a ranar 9 ga watan Oktoba da sama da kashi 20 cikin 100. Dan takara Renamo na babbar jam'iyyar adawa ta Mozambique da aka fi sani ya zo na uku da kasa da kashi 6 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Sakamakon zaben ya tabbatar da ci gaba da rike madafin iko na jam'iyyar Frelimo tun bayan da Mozambique ta samu 'yancin kai a shekara ta 1975. Mondlane, wanda ya zo na biyu, ya ce an tafka magudi a zaben, kuma yana kira da tsaye da kwanaki biyu na ƙasa da kuma zanga-zangar lumana a faɗin ƙasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wasu gamayyar kamfanonin masu zaman kansu a Najeriya sun koka kan yadda ake samun durƙushewar tashoshin wutar lantarki a sassan ƙasar, lamarin da ke haifar da matuƙar kuma baya ga harkokin samar da wutar lantarki a Najeriya. Wakilinmu na yankin Naji Delta, Lamida Abakar Sokoto, ya aiko mana da wannan rahoton.
Gamayyar kamfanoni masu zaman kansu a Najeriya da suka hada da masana'antu a kasar sun koka yadda ake samun durƙushewar tashoshin wutar lantarki a kasar, wanda hakan ya shafi harkokin kamfanoninsu da kuma masana'antu, inda ake samun matukar koma baya. Haka kuma sun sanar da cewar diesel din da suke saya lokaci zuwa lokaci, wanda suke zubawa a manyan injinansu, ba kowa ke iya saya ba sakamakon tsadar da yayi. Waɗannan kamfanin dai sun shiga cikin wani rudani, inda suke ci gaba da kokawa musamman kan durƙushewar masana'antu na wutar lantarki, inda alƙaluma suka tabbatar da cewar an samu durƙushewar wutar lantarki a ƙasar kusan sau 8 a cikin shekara ɗaya. Akwai da daman 'yan Najeriya masu ƙananan masana'antu waɗanda suka dogara gare su, waɗanda kuma bayanai suka nunar tuni suka yi ƙaura daga Najeriya zuwa makwabtan ƙasar. Da hakan kuma ya sa na tuntuɓi injiniya Attahiru Aliyu Usman, wanda yake shi ne shugaban sashen injiniyanci na kamfanin lantarki na ƙasa, ya ce:
da farko dai muna ba al'umma haƙuri kan irin ƙarancin wuta da an kaɗan samu a kwanakin nan. Wannan ya samu asali ne da irin ɗaukewar wutar da anka samu ta ƙasa baki ɗaya, wanda cikin sati guda an samu haka so uku. Sannan duk lokacin da wuta ta dawo za ta tarar da buƙatuwa ta yi yawa ga jama'a. To, kafin abubuwan su ɗan daidaita, gaskiya dole na a ɗan samu ƙaranci na wuta saboda demand ɗin yayi yawa ga al'umma. Amma a hankali insha Allahu abubuwan za su daidaita.
Da haka kuma na ji ta bakin 'yan Najeriya da dama, musamman waɗanda ke koka matsalolin da suka shiga kan rashin wutar lantarki a ƙasar.
My name is Priscilla. Honestly speaking, the kind of lighthouse break we are having.
Wannan tana cewa ne sunana Priscilla, tace maganar gaskiya, yawan ɗauke wutar lantarki da ake yawan samu a Najeriya abin takaici ne. Ta yaya za mu kasance aƙalla awa 24 babu da wuta, kuma wasu lokuta ma mukan dau lokaci da dama ba mu da wutar lantarki. Wannan dai abin takeici ne bisa la'akari da halin da aka shiga, kuma kawo yanzu mun dogara ga wutar lantarki sai dai ba ma iya sayan mai. Shi ma wani din Najeriya da ya ce ba sa samun wutar kwata-kwata ya ce,
"My name is Matthew King Twele. In concerning the issue of this NEPA,
yana cewa ne suna na Matthew, ya ce matsalar wutar lantarki a Najeriya babban matsala ce da ta dade tana galaban mu. Ba ma samun wutar lantarki kwata-kwata a inda muke, sannan kuma abin wani abin takeici shine muna biyan kudin wuta ba tare da samun wuta ba.
₦215 and the NEPA will come in of the month square that money.
Najeriya dai ta ware miliyoyin dalolin Amurka da sunan za a gyara wutar lantarki a Najeriya, to amma kuma lamarin ya zama kamar an shuka dusa. Ko a zamanin tsohon shugaban kasar tarayyar Najeriya Chief Olusegun Obasanjo, inda ya bugi kirjin cewa idan wutar lantarki bata gyaru ba a zamaninsa, to a kira shi mutum da bai cika magana, inda kuma aka ware kuɗi kimanin dalar Amurka ₦16 billion, inda har kawo yanzu 'yan Najeriya da dama na ta bibiyar inda kuɗin suke, sun yi ko ƙasa ko sama. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gai da Lamido Abubakar Sokoto. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da ake so, za a zuwa shafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da masu sauraron shirye-shiryen mu na baya ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin
manuniya. Dai har yanzu akwai ruwan rudanin rina a Kaba a Najeriya game da cin yancin gashin kan kananan hukumomi.
Kusan duk gwamnatin da yake Najeriya, kudin nan da suke samu daga joint fund account, ko da ka canza wannan abun, to wani gwamnati ne zai yadda ya ce za a raba shi da kudin karamar hukuma?
Game da kwankwasa kofar kulafucin sulhu da yan bindiga a Najeriya kuwa, ministan tsaron Najeriya ne yake cewa ai an riga an goge bakin alkalami.
A yanzu dai magana ce ta afattattakin mutanen nan, amma za a magana su baya kan teburin mu a yanzu. Duk yanda za a yi, za a kawo ƙarshen su.
Su kuwa mabusa bakin harkokin siyasa cewa suke har yanzu dai ana iya cewa zaben shugaban kasar Amurka ya fi ƙarfin dukkanin wani tsegumi.
A yau za a iya cewa Kamala Harris, idan aka bi juyi irin na siyasa, aka bi dalla-dalla, to ƙarfin su zai iya kaiwa yanda za su iya cin zabe.
Muna fata ko Trump ko Kamala Harris ya hukan garminki kasashen Afirka suka ci sun farfado daban da tsazin kasa da kuma harkokin siyasa.
Wadannan fa so mun taumuka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan baje bayanai da dumudumi. Shiri na 192 cikin jerin shirin manuniyan da tsarin tsage gaskiya ya zame mai hatimi. Hatimin kuma amma na hako hakokin kananan hukumomi a Najeriya ne ke neman nutsewa a rami. Honorable Awal Abdu Gwalabe na masokilan tarayyar Najeriya ya ce duk da hukuncin kotun kolin Najeriya akan yancin kananan hukumun fa har yanzu dai akwai sauran takunkumi.
Akwai abubuwa da yawa da suke cikin kundin tsarin mulkin Najeriya da yana da bukatar gyara, kuma gyaransa fi sabilillahi, saboda Allah ina gaya muku, wasu daga cikin gyaran ba za su yi a gurin 'yan siyasa.
Ko me yasa?
Yanzu zan baki misali. Yanzu an ce ana so karamar hukuma ta karbi kudinta. Kowa ya sani a Najeriya ita kotu ba ita ce mai yin doka ba. To a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya nan ya ce dole sai an yi operating a joint fund account tsakanin gwamnoni da kananan hukumomi. Kudin nan ba zai shiga account ɗinsu ba, sai dai shiga joint fund account ɗinsu. To kusan duk gwamnan da yake Najeriya, kudin nan da suke samu daga joint fund account sun shiga agreement na karɓan bashi da za su yi ayyuka a wasu jihohi da wannan kuɗaɗen suka dogara. Yanzu ka zo ka ce babu wannan kuɗaɗen, to ina da gwamnatin za ta yi? So babu gwamnati da zai yadda ko da ka canza wannan abun ka kai shi gwamnati a jihohin nan. An ce shi kundin tsarin mulki ba zai gyaru ba sai an samu biyu bisa ukun yawan jihohin da suke Najeriya. So akalla zai ka samu jiha 25 da za su goya maka baya. To wani gwamnati ne zai yadda ya ce za a raba shi da kudin karamar hukuma a majalisar? Saboda haka kin ga hidima ce wadda mai nauyi.
Shi kuwa gwamna Abdullahi Salan jihar Nasarawa cewa yake kafin zaman shi gwamna a jihar ta Nasarawa an dinga jidar ma'adanan jihar, ana barin jihar babu komi.
To Nasarawa tana da ma'adanai manya-manya da dama, amma na farko abinda yafi suna yanzu da yake shi aka fi so a duniya shine abinda ake kira lithium, wanda shi ake batir da shi, shi ake motar lantarki da shi. To yanzu shi yayi suna, shi ne aka fi sani a jihar Nasarawa. To amma Nasarawa muna da lead, muna da zinc, muna da columbite, muna da tin, bayan haka akwai gold kadan da muke da shi waje Jan Uke a jihar Nasarawa. So akwai wannan ma'adanan da dama da muke da su.
Yan ta'adda ana tunani ma suna amfani da wannan damar wajen gudanar da ayyukan su. Shin kuna fama da wannan matsala a jihar Nasarawa?
Ai babban abin da muka fi ma damuwa da shi kenan a jihar Nasarawa farkon zuwa na. Mun zo mun samu ita gwamnatin tarayya ta ba da lasin na irin wannan haka guda 419. Manya-manyan wurare da ake irin wannan hakan zaka ga mutane ne masu haka da ba su kawo komi jihar Nasarawa. Wani lokaci ana kwasan kayan nema a fita da shi. To sai rashin zaman lafiya ya zo ya fara shiga irin waɗannan wurare. To mun zo mun samu wannan damuwa saboda haka ya dan dauki lokaci sanda muka fito da wani doka a jihar Nasarawa.
Sai dai kuma shi ministan tsaron tarayyar Najeriya Alhaji Muhammadu Badar Abubakar dagewa yakan cewa gwamnatin tarayya fa za ta tabbatar da ta magance matsalar tsaron da ake ta kukan cewa ta yi tsami.
Akwai sabon tsari da aka yi na operation Farsar Yamma wanda za a hada duka jami'an tsaro din na wannan division din da na Sokoto, wanda za su taru su yi aiki tare da ƙasa da ruwa da sama, yanda za a hada kai ai aiki tare zama yana tafiya daidai, yanda za a kawo ƙarshen matsalar tsaro insha Allah.
Mafi akasarin lokaci ana yawan cewa idan da za a hada kai a jihohi jami'an tsaro su tsaro ko'ina da an yi maganin matsalar, saboda idan ana aiki a wannan jihar sai su koma wannan jihar, wani kokari kuke?
Shi yasa muka ce an tada sabon operation, watakila operation Farsar Yamma, wanda aikin zai zama na jihohin nan ne na North West gaba daya. Za a hadu gaba daya aikin gaba daya da komanda daya, wanda wannan zai sa a tinkari abin gaba daya ta ko ina.
Daga irin yan nasarorin da jami'an tsaro suka fara samu akan yan bindiga, musamman an fara jin wasu manyan suna maganar za su mika wuya a sulhu. Wannan gwamnati tana tunanin sulhu?
Yanzu dai magana ce ta a fatattaki mutanen nan, amma za a magana sulhu baya kan teburin mu a yanzu. Magana ce ta duk yanda za a yi a ga yanda za a kawo ƙarshen su.
Game da zaben shugaban kasar Amurka kuwa, malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ne ke cewa har yanzu fa ana nan a cikin zaman zulumi.
Siyasar Amurka musamman ta demokradiya yanayin da ta kai tana son ta yi nuna bajintar isa na cewa ko mutum kowane iri ne shi, ko meye tsantsansa za a iya bashi dama a cikin demokradiya yayi takara. Amma Amurkan ita kanta, saboda siyasar da Donald Trump ya kawo kusan shekara 12 da ta wuce, an faja daga akan fararen fata da suke ganin suna da zarciya a rayuwa, da kuma wato su jinsi kala-kala na bakake da 'yan indiyoyi da Hispanic da 'yan Asia, da su kuma yawansu ya kai yawa yanzu da ana ganin za su iya taka rawa akan siyasar Amurka. To a yau za a iya cewa Kamala Harris, idan aka bi juyi irin na siyasa aka bi dalla-dalla, to karfinsu zai iya kaiwa yanda za su iya cin zaɓe. Amma duk da haka fa ba za a ɗauke masu ƙyamar baƙaƙe, suna da yawa kuma sun fi son Trump daga ganin alamunsu, ta kai yanayin da wato wannan ƙabilancin da kuma wato ƙyamar jinsi da sauransu yana tasiri.
Sai dai kuma shi shugaban gidan tarihi na Arewa House Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu cewa yake koma da yawa zai lashe zaben shugabancin ƙasar Amurkan. Ita Afirka dai tana buƙatar ɗaukin shugaban da zai ciro ta daga kwazazzaban kurmi.
Zaben ƙasar Amurka zaɓi ne wanda yake gudana akan waɗansu manufofi, muradi kuma buƙatu na ƙasar Amurka shine babban abin makasudi da yake ainihin ɗauki hankalin dukkan zaɓe a duk ƙasashen duniya. Yawanci ƙasashen Afirka mukan zama mai tunani akan ko za mu goyi bayan yan demokrati ko kuma yan republican, amma abin da mutum zai kamata mu lura shi shine nan zaɓen nan dai, ko ɗan republican ko ɗan demokrat, dukkaninsu abin da yake cikin manufofinsu shine nan ainihin munarin kasan America. Sannan kuma idan da zaka yi nazari yanzu ana maganar tsakanin zabe tsakanin Kamala Harris da shi Donald Trump, mutane da yawa musamman kasar Africa suna ganin za su mara ma Kamala Harris bayani domin ita bakar fata ce kuma mafiyarta yar kasar India ne. To amma an ga dauko Trump shi kawai abin da yake kalashin kasan sa, kuma ba ruwan shi da abin da yake samu kasashen waje, ya riga ya fada cewa yin hawo kan mujin ki zai kori baki da kasan domin shi ina ganin muradu da ci gaban kasar America ta fi mai komai fiye da wayansu mai da hankalinsa akan sauran kasashen duniya. Amma abin da ya kamata mu lura da shi shine kowa aka zaba muradin kasashen America shine babban abin da yake gaban su fiye da wannan muradu ko kuma bunƙasa ko kuma musamman mu kasashen Africa. Saboda haka wannan zabe muna fata ko Trump ko kamar Harris ya hukan garin mulki, muna fata za su canza manufofin su wanda yake zai iya taimaka ma kasashen Africa domin kasashen Africa suka ci wannan farfado ta fannin tsazin kasa da kuma harkokin siyasa.
Tun da zamu iya bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya, sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafurafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara karewa suke kullun kwanan duniya kamar dai ruwa a matsami. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 945 ne su yi sallamar sakin kudin da su ne suke ganin sun fi kowa mukami. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri, ya zo muku musamman da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi daga dukkanin hukumomi. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.
To wannan haka yake a gai da na Ikara. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron nasihar mu ta yau Juma'a.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دفركو سنانا إمام سعيد دلحة باوا لإمام مسلاة جمعة ودكي تيت مرتلا محمد دولة دا جدا جمعيكة روا أننسكين جرم بوشي جهر بوشي ناجيريا كلام دا جتكين مغنغنون سيدنا عمر الله يكيددشي يسي إني أكره أن أرى أحدكم فارغا ban so in ga ɗayan ku yana zauna hakan nan kawai, zaman banza, zaman kashe wando, zaman rashin abin yi. Lafi amali duniya wa lafi amali al-akhirah, bai yin wani abu dan duniyansa dan ya taimaki kansa, ba shi a wurin sana'a, ba shi a wurin aiki, ba shi a wurin yin wani abu dan duniyansa. Wa lafi amali al-akhirah, kuma baya yin wani abu dan lahirarsa. Wannan magana ce cike da ita akwai hikima ga mai hankali. Isma ya dahar, zamani saurara, kifiya zaman, lokaci tsaya, sajiliya tarih, tarihi ka rubuta wannan magana. Hadha Umar, wannan shine Umar, khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, annabi Muhammad, khalifa nabi. Allah ya yadda da sahabban manzo Allah duka baki daya, Allah ya amince da su. Da fatan wannan zai zama tunatarwa ga al'umman mu musulma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To Allah ya saka da alkhairinsa. Da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai amma fa a takeice.
Jami'an leken asirin chosen Ukraine sun sanar a ranar Alhamis cewa an tura wani sashi na rundunar sojan Korea ta Arewa zuwa yankin Kursk dake kan iyakar Rasha. Yankin Kursk ya kasance wurin wani babban farmaki na Ukraine a wannan lokacin bazara. Rukunin farko na sojoji daga DPRK waɗanda aka horar da su a filin horo na gabashin Rasha sun riga sun isa yankin da ake fama da yakin Rasha da Ukraine. A Zambia, masu suka suna zargin shugaba Hakainde Hichilema da yin katsalandan bayan da ya kori wasu alƙalan kotun tsarin mulkin ƙasar guda uku kan wani hukunci da aka yanke a shekara ta 2016 wanda ke goyon bayan ɗan adawar siyasa. Wakilin biyo Katie Short ta rawaito cewa shawarar da shugaban ya yanke mai cike da cece kuce ta dasa alamomin tambaya game da yancin bangaren shari'a na kasar. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya shaida shugabannin kasashen BRICS a ranar Alhamis cewa yankin gabas ta tsakiya na gab da shiga yakin basasa bayan da aka samu tashin hankali tsakanin Isra'ila da Iran, kodayake shi ma shugaban na Kremlin ya fuskanci kiraye-kirayen kawo ƙarshen yakin Ukraine.
Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwa kenan a shirinmu na yanzu. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryenmu na baya, sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. yanzu amadadin Muhammad Hafiz Baballe ne ta gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa assalamu alaikum.